أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان هو السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بركمه da wannan maraice na alhamis 15 ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 6 ga watan 4 a shekara ta 2023 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka e tambaya ta farko tace assalamu alaikum wa alaikum assalam ina yi wa malam fatan alkhairi to nagode malam ni dai tambaya ta ita ce shin ya halatta mai azumi yayi kaki ya hadiye ya halatta mai azumi yayi kaki amma matukar zai iya fitarwa to bai halatta ya hadiye ba hadiye kaki da gangan alhalin zaka iya fitar da shi yana rage ladan azumi amma baya karya azumi ina fata an gane haka malaman fiqh suka faɗa a cikin littattafai na fiqh tambaya ta biyu mai tambaya yace ko tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu fatan malan yana lafiya Allah ya sa haka amin dan Allah malam naji mutane suna cewa idan mace za ta yi umra babu kyau ta rufe fuskarta sai dai ta bar ta abude to ni kuma ina saka face mask ma'ana takunkumin fuska ko ko takunkumin baki da hanci saboda hiramin maza wani lokaci yana tashi ya rufe wa mutum fuska ni kuma hakan yana saka ni mura dan Allah ina so a yi min karin bayani to asali shine idan mace za ta yi ta shiga harami na aikin haji ko umra ba ta rufe fuska sa niqabi a yayin harami na mace da aikin haji ko umra haramun ne kamar yadda ba ta sa safar hannu a lokacin harami wala tantaqibul mar'atu wala talbasul qaffazaini haka annabi ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas cikin sahih Muslim Bukhari da Muslim mana ita mace idan za ta yi harami babu sa niqabi babu sa safar hannu to amma ita yanzu ta ce cakudaideniyar da ake yi tsakanin maza da mata wajen dawafi wani lokaci harami na maza yana taba mata fuska kuma zai iya yiwa tunda lokacin da namiji zai shiga harami ko mace zai sa turare domin idan yana tsaka da aikin haji ko umra kuma ba dama sa turare to wasu sukan sa turaren mai karfi wanda yake dadewa be kanshin sa bai tafi ba to irin wannan kuma wani yana da alaji kan jiki idan yana tare da mai turare to karfin turaren yana iya sa shi mara wala Allah wannan shine uzurin ita wannan baiwar Allah in ya kasance akwai haka to ya zama ababul larura wad darura tubihul mahdura daka in dai ababul larura ne hakan ya tabbata yana cutar da ke to shari'a ta saukaka miki domin ita shari'a kullun tana saukakawa bayi Allah yana son bayinsa ne da sauki baya son ya kuntata musu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا تاتي sannan idan mace tana period ma'ana al'ada kenan naji an ce babu kyau tana tana taje gashin kanta ko kitso da kuma yankan farce wai duk babu kyau a wannan ba addini bane wannan gargajiya ce mace za ta iya yin kitso za ta iya taje gashin kanta za ta iya yanke faratinta ko tana al'ada ba wani dalili da ya hana haka tace ina yi wa malam fatan alkhairi duniya da lahira to nagode Allah ya hade mu da alkhairin sa amin me takarda ta gaba yace ko tace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mal lafiya wa alaikum assalam wa rahmatullah tace malam ni ce naga abin yar uwata kuma ina so nayi amfani da shi a lokacin amma idan na tambaye ta ba za ta bani ba kawai sai na dauka to yanzu ina so na biya ta amma bana so ta sani shin zan ajiye mata ne a inda na san za ta gani ta dauka ko kuma ba ta zan yi kawai nayi mata shiru kuma abinda nayi ba sata sunan sa ba
ba da lada
eh sunan sa bizi ko bizi an ce ba sata bane duk mutumin da aka aminta da shi yake shiga waje to sai ya ga abu a wajen amma ba da izini ba sai ya dauka wannan abun ba a kiransa da suna sata sunan sa ha'inci domin an yadda da kai ne kai kuma sai kai amfani da yaddar da aka yi da kai sai kai me sai kai ba daidai ba ha'inci kenan amma ita sata asali ba a yadda da kai a wajen ba ka keta hurumin wajen ko dai ka bude ko ka karya ko ka ketara to wannan shine sata amma in dai an yadda da kai ka shiga waje to da abin da kai na ba daidai ba a wajen ba sunan sa sata ba sunan sa khiyana ha'inci da haka wannan abin da kika yi a shari'ar musulunci ba sunan sa sata ba ba za a yanke miki hannu ba tunda an aminta da ke a wajen an gane ko to amma kin yi ha'inci kin yi abin da ba daidai ba to abin da shari'a take kallo ko da yaushe shine maslaha a zauna lafiya idan in kika ajiye mata ta dauka ba tare da kin yi mata bayani ba za ku ci gaba da zama lafiya ba wata tsangwama ba rashin yadda to shari'a ta yadda ki haka amma idan in kika fito kika yi mata bayani za ta fahimta za ta hakura za ku ci gaba da zama lafiya to wannan ma daidai ne amma in dai in kika fito kika gaya mata wance ni na daukan miki kaza to daga nan yadda ta kare zaman lafiya ya kare za ta dawo tana jin haushinki sabani zai faru to shari'a ba ta yadda da wannan ba sai ki aje mata kawai din ta dauka ba sai kin gaya mata ba kamar mace ce wani lokaci za ta zo gyara rigar mijinta ko hada masa kayan wanki sai ta ji ɗan kuɗi sai ta kwashe daga baya kuma sai ta ji wa'azi sai imani ya shige ta to in ta dawo ta ce ga kuɗinka daman bara ne a kayan wankinka na ɗiba in ba ai wasa ba shikenan an bata ya daina yadda da ita to a madadin haka malamai suka ce sai ta yi dabarar da kuɗinsa za su koma hannunsa ba sai ta tuna kanta asiri ba sai ta faɗa ba don kada a samu kuma saɓani maimakon gyara ya zama an yi me an yi ɓarna da haka a madadin haka idan kuɗin nan mu ɗauka naira dubu ne kuma daman dubu ɗaya yake bata kuɗin cefa ne wata rana kawai sai ta ce yau ba sai ka bada kuɗin cefa ne ba me ya faru ce a wallahi ba komai shi yana ci yana Allah ya miki albarka nan kwa kuɗinsa yake ci bai sani ba hadhihi bida'atukum ruddat ilaykum da haka dai kullun abinda shari'ar musulunci take so shine maslaha a zauna lafiya a zauna lafiya duk yadda za a samu zaman lafiya in dai ba ta hanyar sabawa Allah ba to shari'a haka take so an gane ko to da haka wannan shine akwai wata baiwa Allah da ta turo da tambayoyinta amma ta hanyar sauti voice mail ko voice note ta waya ta hanyar alaba da lada ina jin mazauniyar ko ta je umra ko mazauniyar Saudi Arabia ce tana tambaya akan abubuwa guda biyu in ban manta ba na farko idan mutum yana dawafi kewaye ɗakin Ka'aba zai rinka yin addu'a ne ko kuma ya rinka karanta suratul baqara ko kuma ya rinka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan shine zikirin da ake yin ana me dawafi to amma lokacin da kake addu'a in kana dawafi ba a daga hannu ita wannan addu'ar ba a daga mata hannu an gane ko wannan haka ne kamar yadda ta tambaya to haka nan lokacin da mutum yake sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa nan ma ko kana addu'a ba a daga hannu an gane ko kawai addu'a zaka rinka yi hannunka a ƙasa ba tare da sai ka daga hannu ba to sannan sai take magana akan idan mutum ya gama dawafi ai zai yi sallah raka'a biyu a ina a maqamin Ibrahim to sai tace a jikin Ka'aba akwai wani dan extension wani dan ƙari wanda shi ake kira da Hijru Isma'il da Larabci Hijru Isma'il asalin sa a cikin Ka'aba yake to amma lokacin da mutanen Makka za su gina Ka'aba su sake gina ta bayan ruwa ya rusa ta tun lokacin jahiliya fa tun lokacin annabi bai zo ba a aiko annabi ba lokacin an haife shi yana dan shekara 35 shekarar da aka haifi na Fatima saura shekara 5 a aiko manzon Allah da annabta to a lokacin Quraishawa suka hadu suka yi meeting suka ce to Ka'aba za ta rushe bai kamata ba ya kamata a yi gidauniya a hada kudi a zo a gina ta to amma kudin da za a gina ta da shi sai kudin halal suna jahiliya amma sun san kudin halal suka ce to banda kudin karuwanci domin akwai masu gidajen karuwai suka ce to duk wanda yake da gidan karuwai kar ya kawo mana kudi daga kudin gidan karuwai akwai masu gidajen giya masu business din giya kar a kawo mana da kudin giya akwai masu kudin riba su bada bashi su yi karin ruwa aka ce to duk banda irin wannan kudin kudin da ka san naka ne na halak to irin su kadai muke neman gudumawa to sai suka tara kudi da suka gama tara kudin iya na halal din da suka tara sai suka tabbatar iya wannan kudin ba zai gina Ka'aba ba ba zai mai da ita yadda take ba sai suka ce to yanzu yadda za a yi mu gina ta iya inda kudin mu ya tsaya sauran mu yanke to shine sai suka gina ta iya inda kudin su ya tsaya wannan ragowar sai suka yanke shi suka fitar da shi yana cikin Ka'abar amma kudin su ne bai kai ba kuma a wannan ginin kamar yadda duk wanda ya karanta sira ya sani manzo Allah yayi tarayya da su wajen wannan ginin da shi aka yi ginin cikin abin da malaman sira suke fada manzo Allah ya zo suna cikin gaddamar ma mai da dutsen Hajarul Aswad wanda a ƙarshe da shi ne Allah madaukakin sarki ya raba gaddama tsakanin su aka mai da dutsen Hajarul Aswadi to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara 40 Allah ya masa wahayin annabta kai har ma yayi hijira ya auri nana Aisha a lokacin manzo Allah yana wajen dan shekara 52 ko da 3 to sai yake ga yawa Aisha wata rana suna hira yace ba dan mutanen Makka ba su dade da barin maguzanci ba abubuwan jahiliya ba su gama sakarsu ba da yanzu zan rusa Ka'aba in sake mai da ginin ta yadda yake na asali to amma yanzu wasu su in nace zan rusa Ka'aba akan wannan rusa Ka'aba sai su bar musulunci saboda ruko da gargajiya da al'ada da sauransu saboda Ka'aba tuntun talatala mutanen Makka suna girmama ta ko da musulunci ko ba musulunci saboda daki ne da suka gaje shi iyaye da kakanni mai girma mai daraja bari mu mana misali yadda zamu fahimta a kusa kusa kamar dutsen Dala ne ga mutanen Kano kamar Badala ce yanzu ga mutanen Kano yanzu wani aka ce an taba Badala ji yake kamar an taba Ka'aba ai har rusa Ka'aba ga Badala ake inna lillahi to wannan alama ce ta burbushin gargajiya ce bata sake ka ba amma me Badala iyayenmu da kakanninmu dan me suka yi Badala dan kare gari daga hari daga yaki ba wai kwalliya bace Badala larura ce kamar kyauran kofar gida ne to yanzu ba an wuce wannan zamani yanzu yaki ya wuce wannan yanayin a da yaki da doki da raƙumi da jaki ake yi to shi a al'adar doki wanda duk yafi sauran sufa da tsalle idan tudu ya kai mita 5 doki ba ya iya tsallaka shi to shi yasa duk gari mai tarihi sai a yi masa Badala a haka ƙasa a tara ta kai mita 5 gefen kuma a rarake ya rami to doki in ya zo ba zai iya tsallaka ba da haka dole in mahara suka zo da doki sai dai su biyo ta kofar gari to in dare yayi sai a rurrufe kofar gari to gari yana da security da daddare ba wanda zai hauro duk wanda zai shigo sai dai ya shigo ta kofar gari to kuma akwai sarkin kofa in zaka shigo sai ka kunkusa ya san waye sannan ya baka izini ka shigo wanda fa shine amfanin Badala a wajen iyayenmu da kakanninmu daga yanzu kun bar gari da tarin kasa mai amfanin sa ha wasu mutane suna zuwa daga Ingila daga ina ne wai su gyara muku Badala saboda sun raina muku hankali me Badala za ta yi muku kana zaune da tarin kasa baka da wajen sana'a kana zaure da tarin kasa baka da aikin yi kana zaure da tarin kasa ba gidajen zama a rusa su a yanka filaye mutane su samu gidaje su samu filaye su zauna lafiya su yi sana'a ko iyayenmu suka dawo yanzu su rusa Badala za su yi saboda su da hankali suke aiki sun yi ta ne don ta yi musu amfani yanzu da ba ta da amfani me ya amfanin zamanta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha yace ba dan mutananki ba su dade da barin musulunci ba da zan rusa musu Ka'aba in mai da ita yadda take to sai annabi ya bar ta haka har ya bar duniya bai rusa ba bai gyara ba to shine daga nan malaman musulunci suka ce duk da yanzu akwai kudaden na halal amma tunda annabi ya tafi ya bar ta haka a bar ta haka shi yasa har yanzu zaka ga wajen gashi nan an dan kewaye shi an dan kara shi ba cikin Ka'aba ba amma amman ne yake da ita to idan mutum ya gama dawafi zai yi sallah raka'a biyu a maqamu Ibrahim wannan matsayin ta daban to sannan shi kuma wannan wajen in ka samu dama ka shiga kai sallah raka'a biyu shi ma yana da falala kamar kai sallah a cikin Ka'aba ne domin asalin cikin Ka'aba ce wannan wajen wannan ma yana daga cikin abin da ita baiwar Allah ta yi tambaya kai Allah madaukakin sarki ya sa mu gane idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun tike da aya ta 48 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau insha Allah zamu tashi farkon aya ta 49 fadin Allah wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab kuma wannan shine darasin mu na 13 a cikin surar me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim.
Allah yace wa idh najaynakum, kutuna yayin da muka tseratar da ku, ay wadhkuru kutuna idh yayin da najaynakum muka tseratar da ku, ana nufin su banu Isra'ilawa. Bayan Allah yayi ijmali, yanzu zai yi tafsili, ya gaya musu, yayi musu ni'ima a dunkule, to yanzu kuma zai fasa musu bakin menene ni'imar. Kowa ya san Allah ya yi masa ni'ima, amma wani ba zai iya hararo da kaza da kaza da kaza shi ma yana cikin ni'imar ba. Wani shi a tunaninsa kaza ba ni'ima ba ne, kaza shi ne ni'ima. To idan Allah yana so ya maka dalla-dalla, gwari-gwari ka fahimta, to sai ya ɗau salo na lissafi daga ciki, ne maka kaza, ne maka kaza, ne maka kaza. To kai kuma ana lissafawa, ana lissafawa, abin yana girma a zuciyarka, yana girma a zuciyarka, har a kai inda za ka ɗimauce kanka ya buga, ashe kaza ma ni'ima ne, ashe kaza ma ni'ima ne. Shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in kuka ɗau salo na lissafa ni'imomin Allah ba ku isa ku kai ƙarshen su ba, sai dai ku gajiya. To da haka Allah zai yi wa banu Isra'ilawa lissafi na keke da keke game da manya-manyan ni'imomi da ya musu, bayan ya faɗe su a dindinkule. A baya ya ce wa idhkuru ni'mati ya bani Isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, can baya ce wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum wa iyyaya farhabu. To daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya musu, ya tseratar da su min ali fir'auna, daga fir'auna da mutanansa. Malai ce ai aba'akum, ubangiji yana nufin ya tseratar da iyayenku, kamar yadda muka yi bayani ni'imomin iyayensu aka yi wa. To amma su din ana goranta musu, domin ni'ima ga uba ni'ima ce ga ɗa, kamar yadda ni'ima ga ɗa ni'ima ce ga uba. To da haka ana goranta musu alhalin ni'imar asali iyayensu aka yi wa. Malai ce wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zamani nabiyina bima an'ama ala aba'ihim tadhkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu. Malai ce wal khitabu, wannan zance bihi na ambatan tseratarwa, wa bima ba'du da ma abin da zai zo nan gaba, lil mawjudin, ana yi ne ga banu Isra'ilawa samammu, fi zamani nabiyina, waɗanda suke zamanin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima an'ama ala aba'ihim, ubangiji yana gaya musu abin da yawa iyayensu na ni'ima, tadhkiran lahum, dan su ya tunatar da su, bi ni'matillahi ta'ala, da ni'imomin Allah madaukakin sarki, liyu'minu, dan su ma su yi imani. Kalmar min ali fir'auna, ana nufin daga fir'aunan da wanda suke tare da shi, domin lafazin alu a larabci yana ɗaukar shi mai abin da kuma wanda suke tare da shi. Idan aka ce alu Musa, annabi Musan yana ciki, alu Haruna, annabi Harunan ma yana ciki, kamar ka da Hausa ne ka ce iyalan wane, to ai wanan ma yana ciki, shi ne na farko a lissafi. Ali Ibrahim, Ibrahim ɗin ma yana ciki, alu Fir'auna, Fir'aunan ma yana ciki. An gane ko? Dan lissafin iyali daga shi mai iyalin ake farawa, sai kuma abin da ya biyo baya. To sannan kalmar al, wanda muke fassara ta mu ce iyali, ba wai dole sai wanda ya alaka da kai ta jini shine iyalinka ba, a'a. Idan kai shugaba ne, duk mabiyinka iyalinka ne. Idan kai mai wata aqida ne, to duk wanda yake kan wannan aqidar shi ma iyalinka ne. Idan kai ma'abucin addini ne, to duk dan addinin shi ma iyalinka ne. Ina fata an fahimta. Shi yasa Fir'auna in aka ce iyalin Fir'auna, ana nufin shi Fir'aunan da kuma duk waɗanda suka bi shi, suka yadda da shi akan addininsa na abauta masa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan ma'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adhab. A yanzu Fir'auna da shi da waɗanda suka biye masa wajen bauta masa, ana gasa su da wuta safiya da marece a barzahu kafin a tashi alkiyama, suna kaburburan su, amma Allah ya ce da safe da rana muna gasa su da wuta. To sannan wa yawma taqumu as-sa'a, rana kuma da alkiyama za ta tashi, ubangiji zai yi umarni da mala'iku ya ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, ku ta sake yin fir'auna da shi da jama'arsa, ku jefa su cikin matsananciyar azaba, ita ce wutar jahannama. Kalmar ali fir'auna anan da aya ta ambata shine qaumahu, da wata aya ta fassara a cikin suratu hud, يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود زي جاغبا يكفى cikin wuta sannan sauran jama'a sa su biyo shi sakamakon shine jagoran su na bata shine jagoran su na halaka da tabarwa to daka dai kalmar al tana zuwa da ma'anar iyalan mutum wanda suka hada jini suna tana zuwa kuma da ma'anar wadanda suka hada aqida guda to sannan shi kansa mutumin kuma da shi a ciki to nan Allah ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna kutuna yayin da muka tseratar da ku daga jama'ar fir'auna shi kansa da jama'ar sa waye fir'auna su waye jama'ar sa shi fir'auna shine dai sarkin da ya mallaki kasar misra kuma ya zamani da annabi musa kamar yadda na ga ya mana a darasin baya kalmar fir'auna din take ne na sarautar sa title ne na masarautar sa duk wanda yake mulki a kasar misra a wannan lokacin sunan sa fir'auna kuma ba fir'auna daya akai ba an yi fir'aunoni da yawa amma shi wanda ya zamani da annabi Musa yafi kaurin suna saboda shi yafi matsawa musulunci da musulmi kuma shi yayi kafirci yayi zamani da ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli amma idan zaka bibiya alqur'ani qur'ani zai nuna maka fir'auna ba ɗaya akai ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad sai Allah yace alladhina dagaw fil bilad Ubangiji yace baka ga yadda Allah ya da adawa ba da samudawa masu sarrafa kwazazzabo masu fafake dutse su mai da shi gida to sai a gaba sai Allah yace wa fir'auna da fir'aunoni zil autadi ma'abuta tiraku abinda zai nuna maka ba daya bane sai Allah yace allazina dagaw fil bilad wa'anda suka yi dagawa a cikin garuruwa inda daya ne sai a ce allazi daga fil baladi amma sai aka ce allazina اسم الموصول للجمع دغوا فعل ماض للجمع ان غني كو فاكثروا فيها الفساد ان ده ديني سي اتي فاكثر فيه الفساد اما فاكثروا فعل ماض للجماعه فداك دي فرعونوني ديوا اكاي اما ان زمانه النبي موسى كبه ده مكا فدا يافي ينفچه كما يافي قورن سونا ا cikin قراني hasali Allah bai ambaci wani suna mai yawa ba a cikin Qur'ani sama da nasa da na annabi Musa idan yanzu suna ne na ɗaya ɗaya kun mutane zaka irga a Qur'ani wanda yafi yawa to sunan Fir'auna da sunan annabi Musa sun fi yawa saboda kissar su tafi kowace kissa yawan maimaituwa a Qur'ani hikimar hakan saboda halin mutanen Makka yayi kama da halin banu Isra'il ta fuskar taurin kai da tsageranci da rashin mutunci to shi yasa Allah sai ya dauko tarihin waɗansu mutane masu hali irin su sai yake tananatawa annabi dan ya gaya masa halin wa'ancan shi kuma dan ya rinka gwadawa da halin nasa mutanen dan ya ji irin yadda annabi Musa ya zauna da wa'ancan shi ma ya kwaikwaya ya san yadda zai zauna da wa'annan shi yasa Abu Jahal ake ce da shi fir'auna hadhihi al-umma fir'aunan wannan al'umma in ka karanta tarihin fir'auna da taurin kan da yayi wa annabi Musa da ja da yayi da shi in ka karanta tarihin Abu Jahal zaka ga irin haka yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wannan alakar ita ta sa shi yasa malamai sukan ce kadal qur'anu ayyakuna li Musa qur'ani ba dan an san littafin annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam inda mai karatu aka bawa ya canka yace cikin annabawa waye cancanta a dangana wa qur'ani saboda yawan sunan sa a cikin qur'anin to da annabi Musa za a ce dan ba wani annabi da sunan sa yayi yawa a cikin qur'ani irin annabi Musa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin nasa ne sunan sa bai kai na Musa ba a cikin qur'ani to haka fir'auna saboda in dai Allah zai ambaci kissar annabi Musa to sai ya hada ta da fir'auna kissar annabi Musa sai an hada ta da fir'auna ina fata an gane to shi kuma mutanen fir'auna kamar yadda na ga ya mana kai a baya fir'auna sunan sa ne yanka shine al-walid ibn al-ashama ko al-ashama ibn al-walid wannan shine sunan sa ne yanka amma sarautar sa sunan ta fir'auna da haka sai ake kiran sa da sunan har ya danne ma sunan sa ne yanka mutanen fir'auna sune kibdawa asalin kabilar kasar misra wanda daga sune annabi ya auri matar samariyatul kibdiyya wanda muqaukin sarkin misra na lokacin shine ya bawa annabi kyautatta da kyautar jaki wanda annabi ya sa wa jakin suna ya afur ita kuma baiwar mariyatul kibdiyya annabi ya yanta ta mai da ita sadaka ta haifa masa dan sa na karshe wanda shine ibrahimul muazzab da haka mariyatul kibdiyya yar kabilar kibda ce kibda kuma sune asalin kabilun misra wanda sune asalin kabilar fir'auna an gane ko a wannan lokacin su wannan kabilar basu musulunta ba kafirai ne su kuma abin da suka fi shahara da shi na kafirci shine bauta shi Fir'auna da kuma tsafi shine abin da suka yi fice da shi an gane ko to da haka da Allah ya ce ali Fir'aun yana nufin kibdawa kabilar kasar Misra na wancan lokacin to kuma a wannan lokaci akwai kabilar Banu Isra'il a Misra su kuma asalin Banu Isra'il ba ɗan Misra bane cirani suka zo su kuma sanadiyar zuwan su kasar Misra shine kawo Annabi Yusuf da aka yi aka sai da shi yan uwan Annabi Yusuf da suka fito da shi dan su batar da shi suka je suka jefa shi a rijiya a ƙarshe fatake sun zo wucewa ta wajen rijiyar suka zura guga za su jawo ruwa shi kuma Annabi Yusuf ya rike da suka jawo suka fito da yaro da yake jarumai ne a dokar daji ka jawo mutum a cikin rijiya yaro kuma baka gudu ba ai kaga sai jarumi fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha gulam da suka jawo shi suka ce albushirunku mun samu yaro riba kafa kura ta taka kwado daga diban ruwa ka samu mutum wa asarruhu bidaa sai suka maida shi kayan siyarwa domin lokacin ana cinikin bayi to shine suka tafi da shi kasar Misra sai suka sai da shi a can wa sharawhu bi samanin baksin darahim ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin wa qala allazi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada to wannan shine asalin zuwan Yusuf kasar Misra ya zo a bawa sarkin gari ya siye shi ya mai da shi boyi boyi matar sarki ta gan shi ta yi sha'awarsa ta so ta aikata fasikanci da shi Allah ya tsare shi a ƙarshe aka sa shi a kurkuku abin da ya faru dai ya faru a ƙarshe har ya fito ya zama ministan gona to a ƙarshe shi ne ya tura garinsu ya ce a taho da babansa da babarsa da ƴan uwansa da aka ya ba wa ƴan uwansa rigarsa ya ce ga rigata ku kai wa babana idan kuka kai ku jefa masa ita a ido lokacin baban shekararsa 40 yana kukan rashin Yusuf har ya makance yace to da kun jefa masa rigar a idansa yaji kanshin rigar yaji kanshi na idansa zai bude kuma aka jefa masa yaji kanshin Yusuf idan ya bude sai yace wa atuni bi ahlikum ajma'in kuma ku tarkato dangin ku kanku da ƙarƙwata ku dawo Misra namu ya samu da aka suka shigo kasar Misra Annabi Yusuf ya karrama su ya zaunar da su to wannan shine tarihin zuwan Banu Isra'ilawa Misra wanda wannan zaman da suka yi anan ne da zamani yayi zamani bayan Yusuf ya mutu da dadewa aka zo aka haifi Annabi Musa aka haifi annabawa da yawa a kasar Misra to lokacin da mutanen Banu Isra'ila suka zo Misra har suka fara samun mulki su Yusuf kenan to sai aka fara takun saka tsakanin baki da ƴan gari su mutanen kibdawa suna cewa waɗannan baki ne sun zo sun samu gindin zama har sun fara mulki suna so su yi kaska fidda mai giji za su kore mu daga garinmu sai wannan hasadar ta taso to bayan dai abin da ya faru ya faru masu mulkin zamanin Annabi Yusuf sun wuce Fir'auna ya zo to shi wannan kiyayyar ta kabilanci sai ta yi tasiri a zuciyarsa to shine tun daga wannan lokacin kamar yadda zamu ji a wani kaulin an ce mafarki yayi cewa wani yaro cikin Banu Isra'ilawa ya zo ya gawurta ya kwace masa mulki a wani kaulin aka ce bokaye irin malaman tsubbu da suke zama a fadar sarakuna su Fir'auna ya tambaya yace ku bani labari ku duba min menene karshen mulki na ya karshen mulki na zai kare to sai suka yi masa duba irin na bokanci na ƴan kwanaki sai suka kawo masa result suka kawo masa sakamako suka ce mun duba mun gani waɗannan baƙin Banu Isra'ilawa su ne za su haifi wani yaro a cikin su ne yaron zai gawurta ya zo ya kwace maka mulki to tun daga nan ne sai Fir'auna ya zauna ya yanke shawara yace to tunda ku haka ne ba za mu sake barin dan su namiji ya zauna lafiya ba sai Fir'auna ya abubuwa na dabaru irin nasa da shawarwari na ƴan kanzaginsa ake kama matan Banu Isra'ilawa idan sun haihu a kwaci ƴaƴa maza in maza ne a yanka an gane ko to kafin Fir'auna ya kai ga haka sai da ya tsari mai ban mamaki daga cikin tsarin shine duk ƴaƴa matan sai aka kama su aka yi musu wata kaciya wanda yanzu mutanen Misra da Sudan suna kiran kaciyar da kitanul Fir'auni idan aka haifi ƴa mace to sai a kai ta asibiti su kuma likitocin asibitin sa za su yi mata dinki a al'aurarta wannan dinkin ba yadda za a yi mace ta iya haihuwa ko kuma namiji ya iya saduwa da ita sai an je an yi operation an bude har yanzu in ba yanzu ahli sunnan Sudan ba da suka dage suna ta wa'azi suna wayarwa da mutanen Sudan kai da mutanen Misra zaka samu har yanzu suna da wannan al'ada ta wannan kaciyar wanda kaciyar tana cutar da su kwarai da gaske amma da yake sun gaje ta iyaye da kakanni sun kasa daina ta in ba yanzu wayar da kai na addini ba shi yake sa su daina na farko dai ita kaciyar amfaninta tana hana mace ta yi zina ba yadda za a yi mace ta iya zina da haka idan za su aurar da ƴaƴansu mata sai an kai su asibiti an musu operation an bude al'aurarsu sannan ake iya aurar da su saboda in ba haka ba in namiji ya aure ta ma ba zai iya saduwa da ita ba zai same ta ne a dinke shi kuma fir'auna hikimar wannan dan ko da mace za ta haihu to dole sai an kawo ta asibiti an mata operation to da an kawo ta asibiti an mata operation likitocinsa za su gane me ta haifa in ɗa namiji ne charab za a gaya wa jami'an tsaro to an samu ɗa namiji sai a zo a dauke shi hukuncin sa a je a yanka shi shi kawai hikima kenan to yana daga cikin cutarwar da ita kaciya take wa ƴaƴa mata tana hana al'adar su ta fita sai kaga yarinya budurwa da ciki kato to kamar za ta haihu nan ko budurwa ce saboda sun ce dattin al'adar su baya fita gaba daya saboda an rufe masa hanya to daka dai wannan khitanul fir'auni shine kaciyar da fir'auni yake wa mata tun a wancan zamani dan in sun zo haihuwa ya san cewa za su haihu kuma kaza kuma kaza kuma kaza haka suka gaya mana a zaman da muka yi a waɗannan wajaje lokacin da muke karatu to da haka dai fir'auna ya dauki wannan mataki sannan yakan sa unguwar zoma suna bi gida gida suna bincikawa su gano masa mace mai ciki kuma da sun gano mace mai ciki an sa mata ido kenan ana bincikenta har lokacin da za ta haihu da ta haihu kuma sai a ce me kika haifa a gadan in ya tabbata ɗa namiji ne sai a yanka shi to haka fir'auna ya dau tsawon lokaci ya nemi su to sai da tafiya tai tafiya ya kusan ya karar da ƴaƴa mazan su karkab to sai kuma wani tunani ya zo masa wata hikima ta Allah domin su banu Isra'ilawa da ke su baki ne ba ƴan asalin ƙasar Misra bane zaka samu duk wani aikin gazawa da kasawa su suke yi su ne faskare su ne gadi su ne kwasar kashi su ne dako su ne kaza to da fir'auna ya rinka yanka ƴaƴansu sai ya zama tsofaffin da suke wannan sana'ar sun fara gajiyawa suna mutuwa yanzu kuma babu yara masu tasowa to sai manyan ƴan cabinet ɗin fir'auna suka gaya masa suka ce ranka ya dade in an ci gaba da yanka yaran mutanen nan za a wayi gari ba mu da masu yi mana sana'ar kaskanci za mu dawo muna yi za a dawo mu muke sana'ar kwashe kashin kanmu da kanmu mu muke faskaran kanmu da kanmu mu muke gadin kanmu da kanmu to kuma me aka yi kenan to shine sai sakula ta bi ta sauko sai aka ce to yanzu a raba idan an yi shekara daya ana yankawa in shekara ta kewayo sai a kyale shekara ta biyu a dora shekara ta uku a kyale to wata hikima ce nan ma Allah ya tsara yanzu an dawo ba duk shekara ake yankawa ba shekara ake tsallakewa a yanka shekara a tsallake shekara to sai Allah ya kaddara a shekarar da ake tsallaken yanka sai Annabi Haruna ya zo duniya shi yasa za ku ga a Qur'ani ba a faɗi kes ɗin Haruna ba shi ba bai gamu da matsalar yanka ba saboda shi Haruna ya zo a shekarar da ba a yanka ne da haka shi sai ya fure kuma daman su bi Allah yake so ya tayar annabawa ɗayan sai ya zo a shekarar da ba a yanka Musa sai ya zo a shekarar da ake yanka to shi yasa zaka ji gwagwarmayar ta an tsallakar da shi daga yanka akan Musa ta kare saboda shi ya fado a shekarar yanka to Allah kenan idan ya shirya zai yi abu dabarar mai dabara ba ta magani yanzu da fir'auna zai dawo duniya da ya ce kash ina ma ban karbi shawarar tsallake shekara ba dan in gama da Haruna ina ma ban karbi shawarar matata ba da ta ga Musa ya burge ta ya kayatar da ita ta ce qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa ana aw natakhidhu walada Allah ya ce wa hum la yashurun yace ina ma da sai ya ce ina ma ban karbi waɗannan shawarorin ba din na gididdibe waɗannan yaran na huta to amma baka da yadda zaka iya idan Allah ya kaddara kaddara za ta faru hankalin mai hankali da tunanin mai tunani da tsaron mai tsaro ba sa magani sai abin ya faru sannan kai fargar jaji aiko da kaza aiko da kaza maganar aikin gama ya gama na fata an gani to da haka wannan gwagwarmayar ba karamar gwagwarmaya bace da banu Isra'ilawa suka fuskance ta a rayuwa a tarihi tarihin su ba zai taba cika ba babu wannan bayanin mana in dai za a baka tarihin banu Isra'ila to sai an gaya maka wannan kalubalen in dai za a baka kissar annabi Musa to dole sai an gaya maka kissar yanka yara da fir'auna yayi sai dai in ba daga farkon kissa za a dauko ba to da haka shi yasa sau da dama Allah in dai zai bada tarihin annabi Musa sai ya faɗi wannan anan wa iz najjaynakum min ali fir'auna a wani waje wa iz anjaynakum min ali fir'auna da najjaynakum da anjaynakum duk daya ne a larabci domin fi'ilin yakan zo lazim yakan zo mutaaddi najja mutaaddi bit tad'ifi anja mutaaddi bil hamza an gane ko to da haka ubangiji madaukakin sarki yace anjaynakum a wani wajen kuma yace najjaynakum da haka ku tuna irin wannan gagaruman ni'ima da muka yi muku ta tseratarwa min ali fir'auna daga iyalan fir'auna yasumunakum su'al azab suna dandana muku mummunar azaba mala yace yudhabbihunakum suna yanka ku anan Allah yace mummunar azaba bai fadi nau'in ta ba amma a wasu wajajen ya fada yuqattiluna abna'akum a wani wajen yudhabbihuna abna'akum yuqattiluna da yudhabbihuna shine fassarar su'al azabi mummunar azaba domin ko shakka babu kashe mutun ta hanyar yanka na daga cikin hanyoyi na azabtarwa an gane ko to shi ko fir'auna irin wannan salo ya dauka tare da cewa a zamanin sa akwai hanyar da zai iya kashe yaran ba wannan hanyar ba amma saboda tsaba jabberanci da mugunta ya dau hanyar yanka yo ba jinjiri ba babban mutum ma ka sa masa wuka ka yanka shi ai baka tausaya masa ba ina ma ka harbe shi da bindiga ina ma ka sa kibiya ka soke shi da ita wannan duk yafi sauki akan ka sa wuka kana gegarawa yana kallon wukar yana jin shigarta har ka zara ransa to da haka Allah madaukakin sarki ya kira ta da mummunar azaba saboda hanya ce ta wahalarwa wajen kisa babu sauki a cikin ta to da haka ubangiji subhanahu wataala yace yasumunakum su'al azab mala yace ashaddahu shine mafi tsananin azaba wal jumlatu hal jumlar gabaki dayanta jumla ce haliya min damiri najjaynakum daga lamirin najjaynakum mun tseratar da ku alhalin fir'auna yana tsaka da gana muku mummunar azaba yuzabbihuna abna'akum suna yana yanka ko suna yanka shi da yan kanzagin sa abna'akum ya'yanku maza shi yana bada umarni su kuma masu yanka suna yi sai aka dunkule su a cikin aikin aka ce duk suna yi domin shugaba ya ce ayi koda ba shi yayi ba ana iya jingina masa a ce shi yayi an gane ko yanzu fir'auna ba inda aka samu a tarihi cewa ya yanka da kansa amma shi ya dauki masu yankan yake biyan su albashi suke yankawa da haka sai Allah ya ce suna yankawa da shi da su shi yana bada umarni su kuma suna zartarwa ubangiji madaukakin sarki yace wayastahayuna nisa'akum suna kyale ƴaƴanku mata su rayu ba wai suna busa musu rai ba a'a suna kyale su rayu to a ka'ida ta yaren larabci idan kai wa mutum abin da rayuwarsa ta kyautata ana cewa ka raya shi an gane ko kamar yadda in kai wa mutum abin da rayuwarsa ta munana ko ka kashe shi ko da ba kai tsaye ba ana iya cewa ka kashe shi shi yasa ubangiji yace min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an waman ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an yanzu mutum ne zaka same shi cikin yunwa cikin fatara ka dauki abinci ka bashi ya dawo ya murmure bai da lafiya ka kai shi asibiti a bashi magani ya warke to a wajen Allah kamar busa masa rai kai in shi ma yaje ya ci gaba da yin wannan aikin alherin dukkana da kamasho raya mutum daya abin nufi kyautata rayuwarsa kamar kyautata rayuwar dukkan mutanen duniya ne haka nan kashe mutum daya ko ka kashe shi kai tsaye ko ka sabauta masa halaka to a wajen Allah kamar ka kashe mutanen duniya ne baki daya shi yasa akwai laifuffukan da mutane za su yi ba kashe kai ba kisan kai bane kai tsaye amma a doka kashe su ake yi kamar me kamar sai da kayan maye duk mutumin da aka same shi yana sai da kayan maye ko a garin maguzawa ba a garin musulunci ba kashe shi ake yi kai tsaye yanzu ko cana ka je ko ina ne irin waɗannan kasashen da basu ma yadda da Allah ba in dai aka same ka kana sai da koken ko kana sai da wiwi ko banalin ko totalin kashe ka suke yi saboda me saboda kashe mutane kake yi duk mutumin da ka bashi kayan maye ya sha ya lalace kwakwalwarsa ta bar shi me kai masa kisan tsaye kai masa gwanda a ce mutuwa yi to haka nan zaka samu kasashe irin su Saudi Arabia da sauransu duk hukuncin kisa suke wa irin waɗannan amma mu ne saboda ba mu san kanmu ba ba mu san ciwon kanmu ba sai kaga mutum yana sai da kwaya yana kaza kuma wani babba ma ake kallon sa a cikin al'umma saboda talakawa masu mutuwar zuciya in sun yi wa matan su ciki basu tanadi rago ba za su je ba su rago ya baka rago ka yanka wa yaron kuma yaron ya tashi fi kuma ya yanka shi ya bashi kwaya ya lalace mana kaga an yi daya da daya ka bashi rago ya baka rago ka bashi mutum to wannan shine abin da yake faruwa inda babu hankali ba san ciwon kai ba. To hakanan mutumin da aka kama shi yana tsafi, hukuncin kisa ake masa tun a zamanin sahabbai. Sayyidina Umar yace haddus sahiri qatlun bisayfi, boka in muka kama shi sara kansa muke yi. Saboda me? Saboda in boka ba ku kashe shi ba, shi zai kashe ku. Tun yana sa kuna yanka kaji, kuna yanka zabi, kuna yanka bakakin akuyoyi, zai zo ya sa ku rinka kuna ci, zai zo ya sa ku fara yankawa ba kwa ci ku binne. Tun ana nan zai zo ya sa ku fara yanka jariranku. A satin nan wani babban jami'in tsaro na kusa da wani babba ya kira ni, yace mallam shawara nake nema, wani hali na shiga mawuyaci, ina son ka bani shawara. Nace to menene matsala? Cikin azumin ne. Yace to me gidana? Kaji yace da ban dade da shi ba, ban dade da aka turo ni in zama dogarin sa ba. To da nazo naga abubuwa na ban mamaki, amma ban shige masa ba. To yau bai fi sati daya ba sai ya kira ni daki ya jani a jiki, sai yake tambaya ta wane kaji. Yace to da mun na sani yana da inda ya aje bokaye, wasu anan. Yace to akwai wani babban boka da yake da shi a Niger, asalin sanadiyar kira na din ma da aka kenan. Yace yanzu bokan ya ce masa zai masa wani sihiri, amma sai an yanka zakuna guda hudu. Yace kowane zaki kuma miliyan 5. Yace to an turo mana da bidiyon da komai an yanka zakin, gashi mun gani. Yace to amma yanzu hankalinsa ne ya fara dawowa jikin sa, anya wannan abun kwa za a wanye da lafiya. To yanzu dan Allah zaki me yayi, me yaji, me ya gani a kamo a yanka? Tun ana yanka dabbobin gida aka koma na dawa, za a dawo yanka mutane? To wannan shine abin da shari'a ta yi hangen nesa na gwanda a taka musu burki tun kan su kai wannan lokacin. Mutum nawa aka tsinta babu ido, an kwakule masa ido. Mutum nawa aka tsinta babu gabansa, an kashe shi an yanke masa gaba. Mace nawa aka tsinta an yanke nonuwanta, an yanke farjinta? Duk suwa suke wannan aikin? Bokaye suke yi. Wani sai ga idan an ce a kashe boka, haba bokan kawai fa wuridi yake yi, kai ne yake nuna maka wuridi yake. To wuridin wani iri? To daka wannan shine a shari'a. To daka dai Fir'auna ya dauki hali mummuna na keta na mugunta, na yanka ƴaƴan Banu Isra'ilawa maza da kyale ƴaƴan su mata. To Allah wajen kyale ƴaƴa matan su rayu, sai ya ce wayastahayuna, suna rayar da su. Abin nufi suna kyautata rayuwar su, su bar su rayu, kuma duk wata hidima da za a yi wa dan kasa su ne wa mata. To amma su manufar su shine ai mace bata zama shugaba, ko a jahiliya ko a maguzanci. Yanzu America shekarar ta nawa? America shekarar ta 250 tana demokradiya, amma ta ki yadda mace ta mulke ta har gobe. A lokacin da Donald Trump yayi takara da Hillary Clinton, masana suka ce Hillary Clinton ce ta ci zaben, amma da har kafirai a kafircin su sun san mace ba zai yi ta shugabanci ai nasara ba, sai suka hana ta, suka murda gwanda Trump ya mulke su a matsayin sa na namiji gaula akan mace ta mulke su. Yanzu gashi a tarihi ba a taba ba ka gama mulki a America a kai ka kotu sai akan Trump. Jiya ko shekaran jiya an kai shi kotu, za a yi masa shari'a, kuma in ba yi wasa ba sai an daure shi. Duk da sun san fa yana da wannan hali na wauta da gaula ne shi da kaza da kaza da kaza, amma sun gwammace shi akan me? Akan mace. To haka a zamanin Fir'auna sun gwammace su gatanta wa matan Banu Isra'ilawa, su raine su, su kyale su, su rayu. Domin in dai mace ce sun san ba su da matsala, mace ba za ta yi mulkin Misra ba, duk maguzancin mutanen Misra ba za su bari mace ta mulke su ba. To wannan shine dabarar su. Yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayyuna nisa'akum. Da haka Allah yace wa man ahyaha fa ka'annama ahya'an nasu jami'a, wanda ya kyautata rayuwar wani ya yi rayuwa mai kyau kamar ma ya raya duk mutanen duniya ne. Abin nufi ya kyautata rayuwa, amma an ce kamar ya raya. Da haka kyautata rayuwa a Larabci ana iya cewa da shi rayawa, kamar yadda kashewa a Larabci ana iya kiransa da suna kisa, kuma kisan mutum ɗaya yana iya zamowa a madadin kisan mutane da yawa. Malai yace yastabiqunahunna, suna kyale su, su rayu a haya'an da ransu, liqauli ba'dil kahinati, abinda yasa wai saboda wasu bokaye ne suka fada lahu ga shi Fir'auna, anna mauludan, cewa akwai wani yaro da za a haifa, yuladu fi bani isra'ila, cikin banu isra'ilawa, yakunu sababan li dhahabi mulkika, shine sanadin karewar mulkin ka. To wannan yasa ya fara wannan yanke. To amma wadansu malamai masu tahqiqi suka ce babu wannan kissar, ba ta da asali. cewa Fir'auna yayi mafarki ko boka yayi sun gaya masa babu inda Qur'ani ya faɗa ko hadisi ya faɗa ingantacce kissa ce Isra'iliya zai yi gaske ne zai yi ba gaske bane wasu malaman suna cewa kawai Fir'auna giyan mulki ya sha da isa dan ya taka banu Isra'ilawa kawai yasa yake musu haka kamar yadda Allah ya faɗa a suratul qasas inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin ubangiji yace inna fir'auna ala fil ardi fir'auna kawai giyan mulki ya sha wa ja'ala ahlaha shi'an sai ya kasa mutanen garin sa gida biyu ya maida wasu yan mowa wasu yan bora yayi abinda ake cewa divide and rule farrit tasud ka hada mutanen ka fada dan su shagaltu da fadan kai kuma ka ci gaba da mulki wannan siyasar Fir'auna ce wanda da yawan masu mulki za ku ga yau suna applying din wannan system din kawai masu mulki sai su hada yaki a kasar su da kansu fa dan mutane su shagaltu da fada su kuma su yi ta mulki Fir'auna ya fara wannan ya kulle wutar gaba tsakanin banu Isra'ilawa da Kibdawa kuma ya dawo yake goyen bayan Kibdawa din akan banu Isra'ilawa shine Allah yace yastad'ifu ta'ifatan minhum yace cutar wasu daga cikin mutanen sa yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴan su maza wa yastahyi nisa'ahum yana kyale mazan su sarayu sai Allah yace innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna ya kasance cikin mabarnata to kaga in zamu dauki wani dalili na yanka ƴaƴan mutane da fir'auna ya tayi a qur'anance to wannan ayata cikin suratul qasas ita ce hujja babu magana cewa bokaye ne suka gaya masa ko mafarki yayi kawai Allah yace ala fil ardi giyan mulki ce ta kama shi jin ya isa domin ya ce ana rabbukumul a'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun to wannan isacce yana ganin kowa ya taka ya taku kowa ya raya ya rayu kowa ya kashe ya mutu yadda ya dama haka za a sha to wannan giya ita ta dauki Fir'auna kuma a ƙarshe ta kai shi ta baro shi dan haka ubangiji ya ce wa fi zalikum lalle a cikin wannan abin da kuka fuskanta na yanka ƴaƴayenku maza da ƙyale matan su rayu mali ta yi azab ana nufin azaba da Allah ya faɗa a baya awil inja ko tseratarwar bala'un min rabbikum azim akwai jarrabawa mai girma daga ubangijinku kalmar bala ana nufin jarrabawa domin asalin jarrabawa bala'i ce a larabci akan ce balaunahu mun jarraba shi ko ibtalainahu mun jarraba shi wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa balawnaahum bil-hasanaati was-sayyi'aati la'allahum yarji'uun an gane ko wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahideena minkum was-sabireena wa nabluwa akhbaarakum da haka al-balaa da al-ibtilaa bima'naahu al-imtihaan wal-ikhtibaar da haka a cikin wannan akwai jarrabawa a cikin wannan akwai bala'i sannan kalmar min rabbikum 'azhiim an karanta min rabbikum azimin da kuma min rabbikum azimun to idan ka karanta min rabbikum azimin sai zama kalmar azim sifa ce ta rabbi min rabbikum kaga rabbu ismun majrurun bimin azimin sai ta zama sifatuhu an gane ko amma idan ka karanta min rabbikum azimun sai zama azimun sifa ce ta bala'un ai wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum cikin wannan abu akwai babban bala'i babbar jarrabawa daga wajen ubangijinku ma na jarrabawa ma ba kadan ba karama bace ba ko shaka babu ba karamar jarrabawa bace ba a ce a yanka danka kana gani ai bala'i ya kai bala'i wani uban da ka yanka dansa yana gani wanda ka fara yanka shi yanzu kwanakin baya lokacin da matsalar kidnapping take kamari wata uwa fa a gabanta yan kidnapping bayan sun yi kidnapping dinta suka dauki dan jaririnta suka ba karansu kan ya ga mucin karanta kan ya ga mucin jaririn ita ma ta mutu saboda wannan shine asali na dabi'ar iyaye da ka taba musu dan su gwanda ka taba su da ka kashe su da ka kashe dan su gwanda ka kashe su to shi yasa Allah ya kira jarrabawa da jarrabawa ce babba ubangiji yace wa iz faraqna bikumul bahra
wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun
Allah yace wa iz kuma kutuna yayin da faraqna bikumul bahra muka tsaga teku da ku fa anjaynakum muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka dilmiyar da fir'auna da jama'ar sa wa antum tanzuruna ku kuma kuna kallo to nan ma wata ni'imar ce mai zaman kanta Allah ya yi musu shine lokacin da abu yake cinyewa a ƙasar Misra. Fir'auna yayi ta yanka yara, amma dai a ƙarshe abin da ya faru Annabi Musa ya bayyana. A ƙarshe dole ta sa Fir'auna ya haƙura ya daina yanka yara, domin Annabi Musa dan lela ne a gidan Fir'auna ya tashi, matar Fir'auna tana son sa. Allah ya jarabci matar Fir'auna da son Annabi Musa. Lokacin da aka tsanto Annabi Musa aka kawo shi gidan Fir'auna, matar Fir'auna tana ganin sa sai ta ji son sa ya shiga ranta. Shine Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na jefa musu soyayyarka, duk wanda ya ganka sai ya kaunace ka. Ya zama kana da wata ɗabi'a ta musamman, ba wani uba da zai kalle ka kana yaro ya maka kallo daya ya kyale ka. To da ka Fir'auna lokacin da matarsa ta ga Annabi Musa sai ta ji tana son sa, take su ƴan kanzagin masu zuwa su yanka yaran, sai ta ba su umarni tace kar ku yanka wannan yaran. Tace ranka ya dade wannan yaran aban mun shi, ni alfarma ta ce ina son sa, qurratu aynin li walak, farin ciki na ne da farin cikin ka. La taqtuluhu, ku kuma kar ku kashe shi, asa an yanfa ana auna taqibahu walada, wannan yaron zai mana amfani, kai ma za mu rike shi ya zama da. Sai Allah ya ce wahum la yashkuruna, basu san me muka shirya musu ba kuwa. To a ƙarshe Annabi Musa ya tashi gidan Fir'auna, kuma Fir'auna ya masa gata ya sangarta shi. A zuwan bai san wani da bane, dan wace kabila ce, kawai dai shi yaren ne shi. To Fir'auna da ya girma shi kwa ya san asalinsa, domin a ƙarshe dai Allah ya maida shi wajen mahaifiyarsa. Waradadna faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Allah yake muka maido da kai hannun mahaifiyarka. To mahaifiyarsa ko banu Isra'iliya ce, da haka ya tashi a wajenta, ta raine shi, ta shayar da shi, ya sha nonanta ya girma. To a ƙarshe kishin abin da ake wa banu Isra'ilawa sai ya kama Annabi Musa. Suna ganin shi dan gida ne a wajen Fir'auna, yana fada aji, Fir'auna yana son sa. Da haka sai suka zo suka kawo masa kuka, suka ce ya Musa udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, tun ba a haife ka ba mutumin ne yake gallaza mana, yanzu gashi har bayan girman ka ya ci gaba da gallaza mana. To sai Annabi Musa ya rarrashe su, asa rabbukum ayyuhulika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kayfa ta'malu. To daga nan ne Annabi Musa sai ya fara sawa Fir'auna baki a cikin mulkin sa, ka daina kaza, ka daina kaza, ka daina kaza. To shi kuma Fir'auna a ƙarshe sai yake ganin a yanzu Musa har ka kai ka fare mun shishigi da katsalandan a cikin mulki. To dai abin da ya faru ya faru, babu lokaci, kamar yadda Qur'ani ya labarta mana. Wata rana fada ya kaure tsakanin dan kabilar Fir'auna da banu Isra'ili, dan kabilar Annabi Musa. Sai shi dan kabilar banu Isra'ila din sai ya naushi shi bakin ɗedin dan kabilar Fir'auna, sai ya kashe shi. An gane ko? Sai aka wayi gari a cikin ƙasar Misra gagawa, amma ba a san waye ya kashe ta ba. To kuma asalin yadda kisan ya kasance, Annabi Musa ne ya zo rabon fada ya kisan. An gane ko? Ana cikin fada ne mutum biyu, sai Annabi Musa ya zo wucewa. To kuma mutane biyun, ɗaya banu Isra'ila ne, ɗaya kuma baƙi mutsi ne. Shi banu Isra'ilan sai ya nemi Annabi Musa da ya taimake shi, don ya san ɗan ƙabilarsa ne. To shi kuma Annabi Musa ya san su waɗannan ƙibdawa azzalimai ne, suna cuta waɗancan. To shi ne Annabi Musa ya je garin duka, sai ya tunkuɗe wancan ya naushe shi don ya dakatar da shi daga cin zalin wannan. To wannan naushin da Annabi Musa ya masa sai ya zama sanadin ajalinsa, sai ya mutu. To shi ne a ƙarshe labari ya je gidan Fir'auna cewa Musa fa ya kashe ɗaya daga cikin ƙibdawa, yana mai taimakawa ɗaya daga cikin banu Isra'ilawa. To shi ne aka ba da umarnin cewa a kamo shi. Cikin dare aka yi mitin. To cikin waɗanda suka ba da shayi a wajen mitin ɗin akwai ɗan ƙabilar banu Isra'il, ƙabilar Annabi Musa kenan, a matsayin boyi-boyi a gidan Fir'auna. Irin manya suna mitin ɗin nan, shi kuma yana zuba musu shayi. To sai ya yi satar ji, ya ji cikin abin da ake tattaunawa a mitin ɗin shi ne za a kashe Annabi Musa da gari ya waye, da sassafe a je a kamo shi. Fir'auna ya ba da umarni. To shi kuma cikin daren gari bai waye ba, ya saɗaɗa ya bar gidan Fir'auna ya taho wajen Annabi Musa. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini minal qawmi adh-dhalimin. Annabi Musa ya bar ƙasar Misra ba da shiri ba, saboda an kawo masa labari cewa Fir'auna yayi mitin cikin dare cewa da sassafe a zo a kama shi kuma a kashe shi. wannan fitar da annabi Musa ya daga kasar Misra ta zame masa alkhairi domin a fitan ne yaje yayi hijira yaje Madiyana falamma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yas'un wa wajada min dunihi imra'ataini tazudani har a ƙarshe duk abin da ya faru annabi Musa yayi aure yaje tadda yara biyu mata ya taimaka musu ya ɗeba musu ruwa baban su yace su kirawo shi suka kirawo shi ya tambaye shi kai bako ne daga ina kake ya bashi labari wa qassa alaihi alqasas qala la takhabna jauta min alqawmi adh-dhalimin yace kwantar da hankalinka in Allah yadda Allah ya tsiratar da kai daga azzalimai to sai yace ina son in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana mata guda biyu amma da sharadin za ka yi min noma na shekara 8 in kwa za ka yi min na shekara 10 ma haka nake so to annabi Musa ya zauna yayi aure yayi noma na shekara 10 a matsayin sadaki to bayan ya gama noma yanzu ya dauko matarsa zai dawo gida ya gama gudun hijira to a wannan tafiyar ta ya dawo gida ne akan hanya sai yayi makuwa a cikin daji gashi ana tsakiyar sanyi gashi cikin daji ba gida gaba ba gida baya kuma hanya ta bace musu to sai cikin dare sai ya hango wani haske kamar garwashin wuta sai ya ce da matarsa zauna anan zan je wajen wutaccen ko dai in tadda mutane a wajen su nuna mana hanya ko kuma in wuta ce kawai aka kunna ba kowa zan debo garwashi in zo ki ji dimi to ashe Allah ne yake so ya kira shi shi kadai ya taho wajen shine dutsen wadi duwa dur sinin to da ka falamma ataha nudiya ya Musa yana zuwa wajen hasken sai aka kwala masa kira aka ce kai Musa Musa ya tsorata ya kidime sai aka kwantar masa da hankali inni ana rabbuka fa khala'ana alayka innaka bilwadi almuqaddas duwa wa ana ikhtartuka fastami'i lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri to a karshe can sai aka ce da shi izhab ila fir'auna innahu daga to yanzu an bawo annabi Musa karfin guyuwa ne ya dawo ya kalubalanci fir'auna da yana kalubalantarsa da tsoro tsoro yanzu zai dawo da karfi karfi saboda yanzu ya zama annabi kuma Allah ya turo shi to anan annabi Musa ya takwarara addu'o'i qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yabqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri to Allah kuma ya amsa to daka annabi Musa ya dawo Misra ya zo ya tadda dan uwansa Haruna ya ce masa to Allah ya zabe ni annabi kuma kai ne mataimaki kuma abin da yake da mu shine mu tafi mu je mu yi wa fir'auna wa'azi izhaba ila fir'auna innahu daga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to daga nan ne sai aka bude sabon feje a kasar Misra na sa takun saka tsakanin annabi Musa da fir'auna annabi Musa ya fada fir'auna ya fada annabi Musa ya fada fir'auna ya fada har a ƙarshe fir'auna yace za a yi dakure Musa matsafi ne za mu gayyato masa da matsafan da za su kure mana shi to a ƙarshe ya gayyato matsafa aka zo aka yi ƙure annabi Musa ya ci galaba akan matsafa matsafa ƙarshe suka fadi suka yi sujada suka miƙa wuya ga annabi Musa fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun to daga nan ne an ƙure fir'auna daga nan sai ya ce to sai ya ga bayan annabi Musa zai masa kisan kwaf daya to a wannan lokacin ne a dare daya fir'auna ya shirya yace yau daren za a yi daren ƙarshe za a yi fadan ƙarshe tsakanin ni da Musa to shine sai ya shirya akan cewa zai dirkaki annabi Musa da daddare labari yazo annabi Musa cikin dare cewa fa ga abin da fir'auna ya shirya a daren nan in kuka kwanta ba za ku tashi ba da haka annabi Musa take ya sanar da mutanansa to ku mu shirya mu fita mu bar garin nan suka shirya suka fita saboda dimuwa ma sai suka kama hanyar da ba mai bullewa ba hanyar teku to shi kuma fir'auna ya biyo su a baya yana ta bin su yana ta bin su har sai da aka je ga teku baya fir'auna gaba kura baya siyaki ba yadda za a yi auksira to shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa kawai ka fita ka kama hanya an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabsal la takhafu darkan wala takhsha to ana cikin tafiya ne lokacin da aka zo gab da teku falamma tara al jam'ani ga mutanen annabi Musa ga mutanen fir'auna suna kallo juna amma kuma hanya ta kure teku ce gaba qala ashabu Musa inna la mudraku sai mutanen annabi Musa suka ce Musa yau kashin mu ya bushe yau mun kare yau fir'auna zai cin mana qala kalla sai annabi Musa ya ce a ba za a cin muku ba inna ma iya rabbi sayahdin ubangiji na yana tare da ni shi yace in biyo da wannan hanyar da ku ba ku zai biyo da mu hanyar da yasan za a cin mana ba koda akwai rintsi sai ya fitar da mu to shine anan Allah madaukakin sarki yace daman shiryawa nayi wa azlafna thammal akharin sai da muka bari wa'ancan sun matso sun matso sun matso fir'auna yana ta cika baki yana inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun daman waɗannan mutanen na Musa sun gallabe mu ga su ba su taka kara sun karya ba yau zamu maganin su to shine Allah subhanahu wataala yace da annabi Musa wa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahra sai muka ce da annabi Musa dauki sandanka ka daki teku da ita sai ya dauki sandar sai ya daki teku da ita ubangiji yace fam falaka sai teku ta tsage biyu fakana kullu firqin kaddaudil azim kowane tsagi sai ya zama kamar timeman dutse mana ruwan ya ja ya sandare kamar dutse hanya ta fita a tsakani sai Allah yace da annabi Musa kai da mutananka ku shiga ku tafi shine fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan teku ya bushe ya sandare Musa da mutanansa suka hau suka taka to wata hikimar Allah lokacin da annabi Musa na ƙarshen mutanansa ya fita daga teku a lokacin shi kuma fir'auna na ƙarshen mutanansa ya shigo teku sai suka dauka yadda teku ta sandarewa Musa ya wuce su ma za ta sandare musu aka bar su sai da suka shigo tsakiya sannan sai Allah ya ce da teku koma yadda kake sai teku ya koma yadda yake take sai fir'auna da mutanansa a teku fa ake ba magana a kududdufi ba fa ba magana a rafi ba fa teku fa galibi mutanen arewa ba su san teku ba sai wanda ya je Lagos ya san mecece teku teku fa ikon Allah ce teku idan ka hau teku gani kake duk duniya ruwa ce gani za kai sama da ƙasa ta hade ruwa ne wanda ba magana iyo a cikin sa yafi karfin iyon mutum to da haka Allah madaukakin sarki ce sai muka ce teku ta koma ta hade sai teku ta koma ta hade duk waɗanda suke tare da fir'auna sai da suka nutse Allah ya gama da su hadisi ya tabbata in sahih muslim a wannan lokaci fir'auna yayin yunkuri ya kalmar shahada shine Allah ya faɗa a cikin suratu yunus hatta idza adarakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il lokacin da ruwan ya fara shan sa ashe shegen ƙarya ne ashe ya san da gaske shi ba Allah bane irin abin da yake faruwa yau da empire ne mutum ya ta cewa shi Allah ne da ka kama shege ka kai shi police station an tsutsula ma bulala sai kuma ya kama wayyo Allah ashe ya san ƙarya ne shi idan ka fir'auna da ya ji ruwa ya fara shiga sa sai ya saranda yace na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah da banu Isra'ilawa suka yarda da shi wa ana minal muslimina ni ma na musulunta yau mala'ika jibril a hadisin muslim yake ga yawa manzo Allah domin shine commander operation din duk wata al'umma da aka taba halakarwa a duniya mala'ika jibril shi ya jagoranci a halakar da ita ko fir'auna shi ya taso mutanansa gaba ya musu kofar rago shi ya bawa ruwa umarni da umarnin Allah ruwa ya kafe kuma shi ya bawa ruwa umarni da umarnin Allah ruwa ya dawo to manzo Allah baya nan a lokacin ba a haife shi ba to amma wata rana jibril suna hira sai yake bashi labari yace kash ina ma kana nan da kaga yadda ne operation din halakar da fir'auna yace ai abin ni kaina ya burge ni yace na san Allah gafuru rahimu ne amma na san fir'auna shege ne ya dade yana cutar mutane Allah a rahamarsa da jin kansa duk yadda fir'auna ya kashe ƴaƴan mutane a sakan daya Allah zai iya cewa na yafi maka amma mala'ika jibril yace ni kuma wallahi ba haka naso ba shi yasa lokacin da yake kokarin kalmar shahada tuni na danna hannu cikin teku na debo tabo na danna a bakin shege tabbas ya tabbata mala'ika jibril ya danna masa tabo a bakin sa kuma tabbas ya tabbata da nasun qur'ani yayi cikakkiyar kalmar shahada kuma tabbas ya tabbata Allah bai karba ba shi yasa Allah yace al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al mufsidin sai yanzu mun yi ta cewa ka yadda ka ki sai yanzu da kaga uwar bari to daga nan ne kaida ta tabbata har Allah ya nade kasa duk mutumin da bai tuba ba sai da mala'ikan mutuwa ya bayyana in ya tuba Allah baya karba walaysatit tawbatu lil ladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana wa lil ladhina yamutuna hum kufar manzo Allah yace inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir. Allah yana karbar tubar bawa amma matakar bai yadda ya kai gargara ba. Gargara shine mala'ikan mutuwa ya bayyana ka fara ganin sa bakinka ya fara sarkewa hakori baya buduwa sannan kace zaka karma shahada in ka kai wannan lokacin Allah baya sauraron ka domin dama ta kure. Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa.
Amin.
Wannan duk abin da na gaya mana da ma wanin sa mai fadi shi fa Allah ya takaice ya tsuke a cikin wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Duk an yi wannan annabi Musa da mutanen sa suna gefen teku suna kallo domin bayan annabi Musa da mutanen sa sun ketare to kuma sai suka juyo suna kallo a gaban idan su aka yi wa fir'auna haka. To wata hikimar Allah malaman tafsiri suka ce bayan an dilmiyar da fir'auna an kashe shi teku ta koma tana harkarta ba kowa. To baka rasa sauran mata da yara kanana da tsofaffi a ƙasar Misra wanda su duk sun yarda fir'auna Allah ne. To wata hikima ta Allah in aka bar abin ya tafi haka to abin da zai faru a gari shine fir'auna Allah ne ya gaji da zaman duniya ne kawai sai ya bace. To kaga aqidar bauta fir'auna bata mutu ba za a ci gaba. To wata hikimar Allah sai ya sa teku fir'auna kadai tai amai ta fito da shi amma duk sauran bata fito da su ba amma teku sai tai amai sai ta fito da fir'auna da kayansa da komai bai canja ba komai bai canja ba. Da haka duk mutanen ƙasar Misra sai da suka ga teku tai aman gawo fir'auna a gefen garin su sun ganshi suka tabbatar shine. Sai Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. A yau za mu kyale ka da kai da gangar jikinka dan ka zama izina ga yan baya. Tun daga nan ba a sake wani sarkin Misra da ya da'awar shi Allah bane. Tun daga nan aka kashe aqidar aka yanka ta aka sara ka. To da haka wannan shine karshen tarihin fir'auna a takaicen takaicewa kamar yadda nan aya ta yi tsokaci. Faɗaɗa bayanin zai zo a nan gaba a cikin suratu Taha a cikin suratul A'rab a wani yanki na a cikin suratul Qasas duk Allah zai shimfida dalla dalla dangane da wannan amma nan tsokaci ake yi domin nan ba kissar ake so a bayar ba kawai gaya wa ƴaƴan Yahudawan farko cewa ga abin da iyayenku suka gamu da shi na kalubalen rayuwa muka yi musu gata ba dan wannan gatan ba ku yau da ba a haife ku ba. Kamar yanzu ne kai ba Kano ne za a baka tarihin samuwarka a yau dole sai an gaya maka gudunmawar da gwamnati ta yi na dakile ta'addancin mai tatsi ne domin da a ce gwamnati ba ta yi namijin kokari ta dakatar da ta'addancin mai tatsi ne ba da yau ba Kano dan da yau mai tatsi ne ya gama da Kanawa kaf. To haka nan in za a baka tarihin zaman lafiyar Najeriya dole ne a yabawa gwamnatin gawan na yakin bayafara da ta yi na gamawa da ta'addancin Ojukwu domin ba dan wannan namijin kokarin da gwamnati sojojinmu suka yi a wancan lokacin ba karkashin jagorancin gawan da yau Najeriya ba a haka take ba kila yau Najeriya da sai dai labari. To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake so ya tsokaci a nan dangane da fir'auna amma ba wai kissar ake so a kawo ta dalla dalla ba. Na dai dan yalwata mana ne saboda kila mu gano waɗansu abubuwa kuma mu samu bakin zare ta yadda kila idan mun je can abubuwan za su zo mana da sauki dole za mu ja nan mu tsaya kuma kamar yadda muka faɗa yau ita ce ranar da za mu rufe karatu insha Allah. Idan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wannan tafsiri za a ci gaba da gabatar da shi duk ranar Lahadi bayan sallah kuma a wannan masallacin za ka za mu dora daga inda muka tsaya din nan insha Allah. To da haka kawai hutu ne kila na ƴan satattaki za a dawo kuma a ci gaba. Abinda muka yi na daidai Allah madaukakin sarki ya hada mu alada abinda muka yi kuma na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Allah madaukakin sarki ka sa wannan ibada da muke yi ta azumi ta zama karbabbiya. Ubangiji ka sa muna daga cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata mai albarka. Iyayenmu da dukkanin magabatan mu musulmi Allah madaukakin sarki ka ji kansu da rahama. Marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya kuma muke da rayuwar Allah ka dada alkinta mana ita kuma ka sa mu ci gaba da gudanar da ita cikin abin da kake so ka yarda da shi. Kasar mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya. Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya. Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya. Shuwagabannin mu musamman sababbi da aka zaba a dukkanin matakai Allah madaukakin sarki kai riko da hannun su. Allah ka sa su zama alkhairi ga al'ummar su. Allah ka ba su damar sauke nauyin da ka dora musu. Allah madaukakin sarki ka hada mu da su cikin abin da kake so ka yarda da shi. Allah madaukakin sarki waɗanda suke yi wa wannan ƙasa ta mu zagon ƙasa ubangiji in suna da rabon shiriwa Allah ka shiryan mana da su idan ba su da rabon shiriwa ya ubangiji kai mana maganin su Allah duk wanda yake so ya ga tashin hankali da tarwatsewar al'amura a wannan kasa ta mu Najeriya gabashin ta da yammacin ta kudancin ta da arewacin ta Allah kai mana maganin sa dan cikin kasar ko dan wajen kasar jami'an tsaron mu Allah ka dada taimaka musu Allah ka dada riko da hannun su Allah ka dada tallafa musu Allah ka sa abubuwan da suke yi ya zama sadaka jariya a gare su ya yan uwa wannan tafsiri da aka gudanar akwai tallafi da gudunmawa ta mutane da yawa musamman wajen yada shi ba wai mu kadai da muke zama akan teburi wajen karantarwa ko wajen yin tafsirin badani da mai jan baki a musamman waɗanda suka dauki nauyin yada shi a kafafan sadarwa gidajen talabijin da gidajen radioyi da kudaden aljihun su ba za mu manta da su ba wajen yi musu addu'o'i na alkhairi da farko kama daga shi alaramma da ya ja baki malam Usman Abubakar malam Abba kenan dan kasuwa ne amma nace masa zai ja baki yace ya yadda zai rinka baro kasuwar sa ya taho shi yasa za ku ga wani lokaci sai na jira shi saboda ni na san nauyin da na dora masa sai ya taso daga kasuwar sa ya zo wani lokaci mun idar da sallar al'asar yayi tasa sannan kuma mu zo mu dora karatu Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi masu kula da wutar masallaci kama daga ladanan masallaci Allah ya saka wa kowa da alkhairi kama daga masu dauka wanda suke gabana in social media malam mudan alaba da lada malam abba mutanen abu yasir duk Allah ya saka wa kowa da alkhairi da wanda idan malam mudan ya dauka yake kaiwa shi kuma ya yada malam abairu shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai mutanen da suka dauki nauyin sawa a gidajen talabijin har da gidajen radio mutun na farko honorable abdullahi mahmud gaya dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar gaya da ajingi wanda shi ya dauki nauyin sawa a gidan tambari tv wanda ana sa shi har a satellite wannan karatun namu to muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya zame masa sadaka jariya amin Allah ya ci gaba da bashi dama wanda zai ci gaba da hidimtawa al'umma da addini amin mutun na biyu shine Dr. Ibrahim MD Gerawa Allah madaukin sarki ya kara masa lafiya amin Allah madaukin sarki ya kara wa mahaifinsa lafiya amin mahaifiyarsa da ya rasa a shekarun baya Allah ya jaddada mata rahama amin arzikinsa Allah ya kara masa albarka zuriyarsa Allah ya kara mata albarka wanda su suka dauka nauyin sawa a aminci radio wanda kuma daman da yawa karatuttukan mu da ma na malaman sunna zaka samu shi wannan bawon Allah shi yake daukan nauyin sa su Allah ya saka masa da alkhairi akwai Dr. Muntari Aliyu Anda Andu a jahar Bauchi wanda waɗanda suke jahar Bauchi suna jin wannan tafsirin a FM Azare to shi wannan Dr. Muntari Aliyu Andu shi ya dauki nauyin sawa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa dukkan bukatun sa na alkhairi Allah ya sa dukiya ta zama sanadin tsira a gobe kiyama to sannan akwai wani dan kasuwa wanda shi ban san shi ba a ido amma dan uwan sa yayi taimu waya an ce shi ma ya ta nema na a waya Allah bai yi ba saboda hidindumin sa sai ya ba wani kanin sa lamba ta to kanin yayi ta yin wayar har dai Allah ya sa muka hadu to jiya ma cikin hikimar ubangiji sai kanin ya sake kira na sai ya ce mun ai wannan yayin nasa ne ya ji labari yana bibiyar karatu ya ji cewa za mu rufe sai na ce kash faduwa ku ta zo daidai da zama na so daman in san wane ne shi saboda in fade shi a ranar rufewa dan mu masa addu'a shi kuma shi ya dauki nauyin sawa a Nasara radio za ku ji ana sawa a Nasara radio an ce mun sunansa Alhaji Mudassir Ahmad shine mai Mudassir Investment to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya kara arziki mai albarka Allah ya sa dukiya ta zama sanadin tsira duniya da lahira to sannan akwai Abu Yasir Institute Abu Yasir TV wanda ga kamerar su ga kuma wakilin su tun ranar da za a fara shi mai Abu Yasir din yana zaune a America ne yanzu amma ya kira ni a waya yace mallan nayi shirin zan dauki nauyin tafsiri 10 a Kano kuma naka yana daga ciki ka bani shawarar wasu daga cikin malamai da ya kamata a dauna su na bashi shawara su ne suka fara zuwa ranar farko suka same ni suka zo suka ga wajen kuma tunda aka fara gashi da wakilin su muke gudanarwa shi wannan mai Abu Yasir wato al'amarin sa zai ba ku mamaki kwarai da gaske in kuna bibiyar YouTube mutum ne mai kishi sosai ya bude gidajen talabijin ba dan ya samu kuɗi ba kawai dan ya kalubalanci abubuwa na bata tarbiya da ake a kasar Hausa wasannin kwaikwayo kada kade raye-raye irin wancan lalatattu goma dan ba wani zafafa lalatattu goma ba wai zafafa goma ba a mai da ƴaƴan mutane maza su zama mata ƴan Daudu ana koya wa ɗa namiji ɗabi'ar matantaka dan a lalata masa zuciya a kashe masa tarbiya ba tare da ya sani ba to gaskiya wannan bawon Allah samuwa irin su masu manufa da hangen nesa da damuwar al'umma ba karamin alkhairi bane a cikin al'umma idan kana bibiyar abubuwan da suke faruwa na al'umma kana ganin abubuwa na takeici wanda wani lokaci zaka ji kamar ka mutu ko kamar zuciyarka ta fashe to amma idan ka kalli masu irin manufa a cikin al'umma daidaiku to sai ya rinka sa maka kyakkyawan fata in dai za a rinka samun daya can to in Allah ya yarda wannan alama ce ta cewa Allah ba zai bari al'umma ta gama lalacewa ba duk yadda makiya suka sata a gaba da duk yadda harin da ake kawo mata ta ko ina domin ubangiji ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangiji baya yin tofin alatsi ne ya halakar da al'umma in dai akwai yan a gyara a cikin ta ko mun kankanta su to muna fatan Abu Yasir Institute da duk abin da suka sa a gaba na ayyukan alkhairi makamantan wannan Allah ya ida nufin su Allah ya tallafa musu Allah ya kawo musu agaji ta inda ba su zato ba su tsammani ina mawadata masu alkhairi ina mawadata masu dukiya wanda suke neman ya za su yi da dukiyar su wajen ayyukan alkhairi irin waɗannan gidajen TV ya kamata a rinka nema ana tallafa musu a lokacin da arnan duniya suke zuwa ba sisin kwabo su kafa mana tashoshi su yi musu budget na shekara 100 su dauki ma'aikata da komai da kuɗi masu nauyi dan su lalata mu to a irin wannan lokaci ya kamata a ce mai taro mai sisi na mawadatan cikin mu su ma su sanya tunani wajen ire-iren waɗannan ayyuka dan kwato al'umma saboda yanzu zamani ne na yakin kafafan sadarwa yaki na tunani yaki na abin nan na yada labarai duk wanda ya fika kafar sadarwa to ya fika karfin yaki domin zai yada abubuwan da cikin kankanin lokaci za su shiga inda baka tsammani kuma musamman a al'ummar Hausa Fulani ta arewacin Najeriya mu al'umma ce ta ji tuntuni turawan yamma suka gane in dai da ji za su gama da mu shi yasa zaka ga kowa daga cikin su zai bude tasha da sunan Hausa Voice of America ta America BBC ta Ingila Deutsche Welle ta Germany France ta Faransa kaza ta kaza hatta ma guzawan China yanzu suna da tashoshin me Hausa saboda shi Bahaushe ku ne yanzu a birni kuke ganin ba aje amma iyayenmu a kauyuka su wannan kafafan sadarwa da su ake yakasu su ake saita tunanin su da su su ake nuna musu abin da ake so wani yadda ya yadda da labaran BBC bai yadda da Qul huwallahu ahad ba in BBC ta fada shi a wajensa magana ta kare to tuntuni aka riga aka ci mu da yaki wanda shi Bature ba haka yake ba shi Bature ji baya isassa shi sai yayi ne sai ya karanta amma shi Bahaushe ba ruwansa da karatu shi kawai ya ji to da aka tuntuni an riga an karance mu an gane halayyar mu shi yasa aka dade da yakan mu da wannan da aka mu yi kokari mu samar da ire-iren waɗannan kuma mu zama wakilai da jakadun alkhairi matasa ƴan social media ku rinka yada alkhairi kada ku rinka yada sharri kuna ji kuna gani duk abin da ka yada rana daya zaka fadi ka mutu kuma wannan abin da ka aje a social media shi zai tawo ai ta dauka ana yadawa yanzu a cikin azumin nan in ba ku manta ba wasu daga cikin ku kila wanda suke bibiyar karatun mu musamman karatun tafsiri na asabar da lahadi a gwammaja masallacin ihya'u sunna akwai wata rana da wani bawan Allah ya kawo mana ziyara daga Ghana har yayi mana karatun Qur'ani to a cikin azumin nan ya rasu Allah rahman Abdullahi Ghana kun ga karatuttukan sa su aka dawo da su a social media yaro matashi ne ba wani babba bane mai shekaru su aka dawo da su ake yadawa to dan comedy nawa ka sani ya mutu aka dawo da comedy din sa fitsararre nawa ya mutu aka dawo da fitsararsa wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a haka laraba suka ce dolan dole ne ko kana so ko baka so yadda ake labarin wasu yau bayan ba sa nan da kai wata ran haka za ai labarin ka da wasu kai ma baka nan ya rage ka zaba wa kanka topic din labarin ka in ka mutu kana so a nuno ka kana rawa kana fitsara kana so a nuno ka kana dure duren ashar kana rashin mutunci da rashin kunya ko ko kana so a nuno ka kana karatun qur'ani ko kana yada alkhairi to ka rubuta ka aje dole sai an yi wannan dole sai an yi wannan da ka mi kokari mi wa kanmu da kanmu tanadi kafin rayuwar mu ta kare wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin ko wace rai ta shirya wa kanta abinda za a tambaye ta gobe kuma abinda za a tuna ta da shi gobe Allah ka sa a tuna mu da alkhairi amin da ka dai wannan shine zai zama kamar jawabai na rufewa ga wannan tafsiri namu wanda muka yi a wannan shekara a wannan masallaci namu na Masjidul Qur'an wanda yake unguwar Bacirawa fatan mu Allah ya sa ya zama karbabbe a wajen Allah kuma kamar yadda Bahaushe ya faɗa wani hanin ga Allah baiwa ne mun dauki wannan tafsiri ya zama a haka a matsayin wani hanin ga Allah baiwa ne kamar yadda da yawa daga cikin yan uwa sun gani a social media tun gabanin a fara tafsiri an yi posting kungiyar mu mai albarka ta kasa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna bangaren da'awa da gudanarwa da wa'azuzzuka an fitar da sakula da list yadda aka saba fitarwa na tafsiri duk shekara wanda duk ya duba zai ga list din lamba ta 40 sunana ne kuma akan zan yi tafsiri ne a jahar Sokoto sakamakon malamin mu professor Mansur Ibrahim Allah ya kara masa lafiya ya nema cewa lalle yana so in je Sokoto in yi tafsiri kuma a wani sabon masallaci fil ni zan bude tafsiri a cikin sa to amma wa mata shauna illa in sha Allah mutanen Lagos inda muka gudanar da tafsiri shekara 2 basu so ba saboda a kaida ban cika shekara 3 ba sai mutun yayi shekara 3 ake canja sabon posting to amma dai shekara 3 bata cika ba saboda wannan babban malami mai girma mai daraja ya nema dole uwar kungiya ta karba cewa mutanen Lagos yi hakuri in koma Sokoto to amma bisa ga kaida daman koda naje Sokoto kamar yadda na faɗa kuma na nema zan yi tafsiri ne kila na sati 2 ko na kwana 12 ko 13 in dawo saboda ina da uzurin tafiya to sannan kuma waɗansu abubuwa dai da dalilai da suka taso wanda dole dai tafiyar nace abin da ya dace shine in hakura da ita kawai to wannan hakura da tafiyar shi ya bayu zuwa ga wannan tafsirin da aka yi to kaga ya zama wani hanin ga Allah baiwa kila ba dan wannan dalilan ba da ban yi wannan tafsirin ba ko shakka babu ma da ban yi ba wanda rabona da yin tafsiri azumi ma a garin Kano shekara kusan 13 kenan shekara 13 bana tafsiri a Kano banda shekarar da aka yi corona ita ce kawai na tsallake ita ko kowa yana gida rabona da in ja sallar tarawihi ballantana tahajjudi adadin waɗannan shekarun amma Allah cikin hikimarsa wannan shekara gashi har ina dan taba tarawihi anan kuma gashi ina tafsiri kaga dai wani hanin ga Allah baiwa to alhamdulillah 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 Allah ka karba mana Allah ya sa wannan ya zama wani abu da zamu alfahari da shi a gobe alkiyama to daka dai yan uwa wannan shine jawabi na kammalawa ga wannan tafsiri kuma kamar yadda na faɗa insha Allah bayan sallah zamu ci gaba da gabatar da wannan tafsiri a wannan majalisi mai albarka Allah madaukakin sarki ka sanya dukkanin abin da muka yi na alkhairi cikin wannan wata ya zama karbabbe kurakuran mu Allah ya yafe mana abin da na sa a gaba a wannan tafsiri namu ko babban sakon da yake kunshe cikin wannan tafsiri namu shine maganar tarbiya dukkanin shekara duk wani tafsiri da za a gudanar yana da take uwar kungiyar mu mai albarka tana ba mu gabban sako wanda dukkanin malami mai tafsiri zai fi mai da hankali wajen jan hankalin mutane a kansa to musamman mu mutanen Kano tafsirin mu na wannan shekara babban sakon mu shine maganar tarbiya kowa ya sani ko ba ma guje ya shigo garin Kano ya san garin Kano akwai matsalar tarbiya amma babbar alamar da za ta nuna maka haka shine ka bi social media abinda zai baka takeici ya sa ka kuka ya nuna maka mutane suna cikin hadari ba su sani ba a cikin wannan wata mai albarka zaka samu mutane suna zage-zage da la'ance-la'ance ijunansu a social media ka kyale duk dalilin da zai sa su yi ba karbabbe bane a wajen Allah domin manzo Allah ya ba mu kaida idan kana azumi wa inimru'un sabbahu aw shatamahu falyaqul innimru'un ko zaginka akai ko takalaka akai da fada kace kai mai azumi ne abin nufi kar karama amma yau zaka samu mutane wasu suke takala wasu suke ramawa da shi mai takala da shi mai ramawar kowa kamar ba azumin yake ba to wannan ba komai bane natija ce ta matsalar tarbiya da muke fama da ita tushen tarbiya shine gidaje iyaye ku maida hankali akan tarbiyyar ƴaƴanku iyaye a ƙasar Hausa sun yi sakaci tarbiya ta kwace musu kuma babban dalilin da yasa tarbiya ta kwace wa iyaye shine rukun sakainar kashi da suka yi ga kulawa da ƴaƴayensu wani hujjarsa shi talaka ne dan haka ba ruwansa tunda shi talaka ne bai ba dan abinci ba dan yaje abin da ya ga dama kare bani dukanka bani baka abinci na wallahi wannan ba hujja bace talauci ba zai taba zame maka hujja a wajen Allah na kasa ki tarbiyar danka ba domin Allah da mun ya san a cikin bayinsa akwai talaka akwai mawadata amma sai ya bada kaida sai ya ce liyum fi dhusatin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu liyum fi mimma ataahu Allah mawadaci yayi tarbiya gurgurdan karfin sa talaka ma yayi gurgurdan nasa baka da kuɗi ba hujja bace na danka ba zai yi karatu ba a zai yi karatu a makaranta irin ta matsayinka in kuma kana da kuɗi yayi karatu a makaranta irin ta matsayinka baka da kuɗi ba hujja bace na danka yake ka bar shi bai ci abinci ba da rana ka sake shi a titi yana gararan ba kila ka bashi kwano ka tura shi titi ya je ya bara ciyar da kansa wannan ba hujja bace kwadanta masa gari ciyar da shi abin da ka ci wannan shine kaida to matukar ka rike wannan to ka rike linzamin tarbiyyar danka domin duk wanda zaka bashi abinci to kana da damar ka sa masa doka kuma ya bi sawa'an danka ne ko matarka ce amma duk wanda ka datse bashi abinci to ba zancen haihuwa ba in akwai abin da ya haihuwa yafi haihuwa kuma kai masa shi to baka isa ka bashi doka ya bi ba Bahaushe karin magana yace in baki ya ci dole ido ya ji kunya mana in an baka ka ci to dole ne a sa maka doka kuma dole ka bi Larabawa suka ce man la yamliku qutahu la yamliku qararahu mutumin da bai ciyar da kansa ba bai isa ya daukar wa kansa da kansa doka ba wanda ya ci da shi shi yake sa masa doka ya bi ina fadar wannan ina nanatawa iyayen mu a da zaka samu dattijo da mata hudu ƴaƴa 70 ƴaƴa 40 ƴaƴa 30 amma ba wanda yafi karfin sa saboda me duk shi yake ci da su duk daga rumbun sa suke ci daka dole ya sa kowa doka kuma dole kowa ya yi to amma tunda iyaye suka saki ciyar da ƴaƴansu suka saki tibatar da su suka saki kai su ilimi su karatu da hujjar talauci ko da hujjar san zuciya ƴaƴan su musu noma amma idan lokacin amfanin yayi su turo su binni su su rike abincin a gida su kai kasuwa su siyar to tun daga nan tarbiya ta lalace ta fi karfin mu tun daga nan yara ga sunan a titi ba wanda zai iya ba su doka su bi ba wanda zai iya tsawatar da su iyayensu ma da suka haife su ba sa gaya musu su ji to tun daga nan muka samu matsala da haka iyaye su ji tsoron Allah su koma su rike tarbiyyar ƴaƴansu ta hanyar daukan nauyin su Allah ya ba su damar da za su mallake su su juya su to daga nan ne ita kuma hukuma sai ta mallaki iyaye su iyaye su mallaki ƴaƴa shikenan sai can din mulkin al'umma sai ya tafi daidai ma'ana sarkar sai ta kulli da juna hukuma ta bawa iyaye umarni su kuma sun ba mata da ƴaƴa shikenan kowa sai ya bi doka da oda amma iyaye sun fandare ƴaƴa sun fandare to hukuma ba ta da wanda za ta bawa umarni ya bi to ita kuma hukuma in dai za ta ba da umarni ba za a ba dole za ta yi amfani da me karfinta dan ba za ta bar abubuwa su tafaka ba to kuma da an fara amfani da karfin iyaye kuma sai su dawo ai ba a tausaya wa ƴaƴansu ba ku kuka fi kamata ku tausaya musu tun a karan farko kai ne zaka yi nasiha gwamna ba nasiha zai ba commissioner ƴan sanda ba zai nasiha ba director SS ba zai nasiha ba brigade commander ba zai nasiha ba shi sai dai abin da ya kamata alƙali ku an je gaban sa sai dai ya tura gidan dan kande ba maganar nasiha magana in dai ta je kotu ta huce maganar me nasiha nasiha a gida ake yin ta rarrashi a gida ake yi fada a gida ake amma doka da order da an je court ko police station su suke aiki wannan yare ake aka sani Allah madaukin sarki ya gyara mana halayyar mu Allah madaukin sarki ya dawo mana da hankalin mu jikin mu Allah madaukin sarki ya iya mana abin da yafi karfin mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.